نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوكوانا متى دياغة وطن جماد الآخرة shekara ta 1442 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da 14 ga watan 1 shekara ta 2021 a shekarar miladiya zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin Riyadus Salihin واللفر ببن مالمي الشيخ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الله يجزيك أمالا درهمسا أبن تنساتي إذن بقى من تابا من بارك راتوني أتكين كتاب العلم من تكيكم أهديسي نهؤلوزا متاشي أهديسي نبير إن شاء الله تعالى ماليتي وأن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه البخاري wannan hadisi an karbo shi daga sahabi Abdullah dan Amru dan As Allah kara masa yarda shi da mahaifinsa yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala haqiqa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ballighu anni walau ayatan ku isar a madadina ko ku isar daga gare ni walau ayatan ko da aya daya ce wa hadithu an bani isra'ila ku yi hadisi daga banu isra'ila ku ba da labarin abinda kuka ji daga banu isra'ila wala haraj babu laifi akan haka wa man kadhaba alayya muta'ammidan wanda duk yayi ƙarya ya jingina ta zuwa gare ni da ganganci yana sane فَلْيَتَبَوَّأْ مَقَعَدَهُ مِنَ النَّارِ يَتَنَدِّي مَزَاوِنِ شِي أَتْكِنْ وُتَا أَلَّا يَكِيَايْ وَأَنَّ حَدِيثَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ إِمَامُ الْبُخَارِيِّ فَتَدَّ شِي أَتْكِنْ إِنْغَاتَتْ لِتَافِنْسَا وَأَنَّ حَدِيثِي يَنَا دَيَّ دَغَا تِكِنْ حَدِيثَانْ دَ سِكِي مَانَا بَيَانِي غَامَا دَ فَلَلَر كُوَيَنْ إِلْمِي دَ كُمَا يَادَا شِي غُرْغُدَنْ أَبِنْدَ اللَّهُ مَدَوْكِنْ سَرْكِي يَسَرِي مَكَا abinda ka sani ka isar ka fade shi a yadda yake ba tare da ka ƙara wani abu akai ba ko ka rage sannan ba tare da yin shishigi ko kutsawa cikin abinda ilimin ka bai je zuwa gare shi ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ballighu anni ku isar da sako daga gare ni ku isar da wannan addini na musulunci daga gare ni ma'ana a madadina abinda kuka ji na addinin musulunci gurgurdan abinda kuka ji kuka kiyaye shi to ku isar da ni ku isar da shi a madadina annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace walau ayatan ko da aya daya ce abin nufi ba sai an tara ilimi mai yawa sannan ake isar da shi ba a'a gurgurdan abinda ka sani na karatu zaka samu wani yana buƙatar abinda ka sani din wannan abin da ka sani din ka isar masa sako ne na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dan addinin musulunci addini ne da wancan sai an taru ake iya isar da shi ba na mutun ile bane shi sa wancan lokaci ne mana misali cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi har ya bar duniya addinin musulunci bai fita daga jaziratul arab ba sai bayan sa sahabban sa Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda suka miƙe suka tashi suka yi ta aiki wajen isar da sakon har ya shiga inda ya shiga bayan su kuma tabi'ai suka dora bayan su na bayan suka dora abin haka yake har zuwa yanzu har yanzu nan da muke magana za ku samu su guraren da addinin musulunci bai je ba to kowanne ɗaya daga cikin mu yana da mas'uliyya wajen isar da addini kawai dai abinda ba a so shine mutun ya faɗi abinda bai sani ba mutun ya shishshige ya kutsa cikin abinda ba shi da ilimi a kansa amma matakar karantar da kai aka yi ka san shi hakika na sani babu laifi ka isar da shi shi sa ɗaya daga cikin tabi'ai yake cewa qad ahsana man taha ila ma sami'a yace hakika ya kyauta matakar kyautawa wanda ya tsaya gurgudan abin da ya sani wanda ya tike zuwa ga isar da gurgudan abin da ya sani bai kutsa cikin abin da bai sani ba saboda haka ɗan uwa mu sani cewa isar da sakon Allah madaukakin sarki haƙƙi ne nauyi ne akan kowanne ɗaya daga cikin mu malamai suka ce me yasa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ballighu anni walau aya bai ce walau hadithan ba me yasa ya kawo aya bai ce hadisi ba sai malaman hadisi suka ce shi hadisi zai shiga a cikin abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai yi umarni da a isar da shi min babu aula ma hadisin ya kamata a fi isar da shi sama da aya malamai suka ce saboda ita ayar alqur'ani ta fi shahara ta fi yaduwa an fi iya karanta ta sama da hadisan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sannan alqur'ani Allah madaukakin sarki da kansa ya dauki nauyin bashi kariya da tsare shi daga kowanne irin dadi ko kari ko a canza shi Allah madaukakin sarki ce la ya'tihil batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid kamar yadda yace inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizuna to alqur'ani Allah ya bashi lamanin kiyaye shi da tsare shi babu wanda isa ya kara wani abu ko ya rage wani abu a cikin sa amma tare da haka Allah madaukakin sarki annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ka isar da shi koda da aya ɗaya ne to ya kuma hadisan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda su ba a basu wancan lamanin ba kaga ashe su suka fi cancanta a yi mai kenan a isar da su shine abinda malamai suka faɗa ma'ana hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi zai fi cancanta ma a isar da shi sama da alqur'ani me ya dalili saboda ayat alqur'ani Allah madaukakin sarki ya dauki nauyin kiyaye ta da tsare ta da ba ta kariya amma hadisi bai samu irin wancan alƙawari daga Allah madaukakin sarki ba tare da cewa kuma annabi tsira da Allah madaukakin sarki ya fitar da wasu mazaje da suka daura yiwarsu gaba daya suka bada ita wajen bada kariya da hadisan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yadda za ku ga babu wani hadisi na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi face sai an samu wanda ya rawaito shi daga wakaji shi ma daga wayaji wancan shi ma daga wayaji har zuwa kan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sannan kowanne ɗaya daga cikin silsila ta isnadi na mazajin da suka rawaito hadisin sai an bi shi an gwada nauyin sa waye shi a bangaren adalcin sa da bangaren addinin sa da bangaren mu'amalar sa da an samu wata matsala daga cikin abin da ke hana karɓar hadisin sai kuma an ce hadisin bai inganta ba to shi ma Allah madaukakin sarki ya fitar da wasu mazaje da suka yi masa aikin da ya kamata a yi masa shi yasa hadisan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi su ma a tsare suke Allah madaukakin sarki ya ba su kariya duk da cewa bai faɗa ƙararrar cewa zai ba su kariya ba amma ya ba su kariya ta hanyar wasu mazaje saboda haka ƴan uwa da ayat alqur'ani da hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duk abin da ka sani ka fahimce shi hakikanin fahimta to ka isar da shi zuwa ga wanda bai sani ba ka koyar da shi zuwa ga wanda bai iya shi ba sannan sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wa hadithu an bani isra'ila ku bada labari daga banu isra'ila ku hikaito kissoshi da bani isra'ila suke bayarwa ba wala haraja babu laifi malamai suka ce wannan gaba ta biyu abinda yasa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi jinginata saboda da kafin ya faɗi wannan maganar maganganu irin labarai na Yahudawa da ake haikaito annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana jan kunnan sahabbai game da su saboda asali ita at-taura da aka saukar ta annabi Musa alaihi salam sun juya ta sun jirkita ta sun yi karakare da rage rage yadda suke so. To shi yasa akwai abubuwan da yawa da ba maganar Allah madaukakin sarki bace a ciki, abubuwa ne kawai na ra'ayinsu da san rasu suka cusa a cikin ta. To shi yasa sai Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake jan kunnansu akan cewa su kiyayi hikaito maganganu daga bani Isra'ila. To daga baya kuma shine sai ya ba su dama cewa ku bada labarin abinda kuka ji daga bani Isra'ila babu laifi. Me ye dalili? Saboda a wata ruwayar Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gaya musu cewa idan suka ba ku labari la tusaddiquhum wa la tukadhibuhum, kada ku gasgata abinda suka faɗa kamar yadda kuma kada ku ƙaryata su. Me hakan yake nufi? Idan abinda suka faɗa kuka ga ya dace da ayar Al-Qur'ani ko hadisin Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, sai ku ɗauka ku yi aiki da shi ko ku yi amfani da shi, saboda yana ma cikin asalin littafin ku shine Al-Qur'ani ko hadisi. Idan kuma kuka ga baya cikin abinda ya zo a cikin Al-Qur'ani ko hadisi, to sai ku musu watsi da kayansu, ba za ku ɗauke shi ba. To shine la tusaddiqum, saboda za ku iya gasgata su ya kasance kuma abin ya ci karo da Al-Qur'ani ko hadisi. Za kuma ku iya ƙaryata su ya kasance magana Allah ce ta gaskiya suka hikaito. To sai Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce idan banu Isra'ila suka ba ku labari la tusaddiquhum wala tukadhibuhum, kada ku gasgata su kada ku ƙaryata su. Kawai dai zaka kalli labarin nasu ne da kissar tasu, sai ku ga sun yi daidai da abin da ke cikin Al-Qur'ani, sai ya dauka ba su daidai da abin da ke cikin Al-Qur'ani ba, shikenan sai abin muskayin su a rabu da shi. Wannan ita ce ka'idar da malamai suka faɗa. Sannan sai Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wa man kadhaba alayya muta'ammidan, wanda duk yayi min ƙarya ya kirkiri wata magana ya jingina ta zuwa gare ni muta'ammidan, da ganganci yana sani ya san ba Annabi ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa ba, ba wata shubha bace, ba wani hadisi ya karanta ba, sawa'un da hadisin da'ifi ne ko mai rauni ko kuma na ƙarya, shi bai san mai rauni bane, kawai ya faɗa ya ce ai Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce abu kaza, to wannan zaka dan iya masa uzuri. Amma kawai ya ce ai an ce Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa wata magana, sai shifto abin da ya ga dama sai ya gindaya kawai sai ya faɗa. To duk wanda ya irin wannan Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce falle tabawwa maq'adahu minan nar, ya tanadi mazauninsa da kansa a cikin wutar jahannama. Allah ya kiyaye. Ma'ana shi da kansa ya nemi gurin da ya fi cancanta ya dace da shi ya zauna a cikin wuta. Kuma wannan ba ƙaramin haɗari ba ne. Shi yasa wani hadisin Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa wanda duk ya faɗa abin da ban faɗa ba, to yana ɗaya daga cikin maƙaryata guda biyu. Maƙaryata guda biyu shi ne na farko wanda ya kitsa maganar, na biyu kuma wanda yake yaɗa ta, duk sun shiga ciki. Saboda haka faɗin magana ka jingina ta ga Allah maɗaukakin sarki, ko faɗin magana ka jingina ta da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, ‘yan uwa mu sani cewa yana da bambanci in ƙirƙiri magana ko ka ƙirƙire ta ka jingina ta ga ɗaya daga cikin mutane. Akwai bambanci. Maganar Allah da manzansa, wannan shari'a ce, addinin musulunci ne, dole ne mu ta tsantsan mu kiyaye harshen wajen jingina magana kai tsaye zuwa ga Allah ko manzansa. Dan da ka faɗi magana ka ce Allah ya ce ko Annabi ya ce, abinda kake nufi shine haka Allah maɗaukakin sarki yake so a yi abin, haka Allah maɗaukakin sarki ya bayyana abin, haka Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya isar da shi. To akwai haɗari a cikin babba. Shi yasa a wannan gabar ne ƴan uwa zan amfani da ita in ja hankalinmu game da masu amfani da kafafen sadarwa ko kafafen zamani na sada zumunci. Galibi abu ne da yake za ku ga ba shi da control. Kowa yana zaune a ɗakinsa, kawai sai ya ɗau waya sai ya daddana ƙera hadisi, kawai sai ya ce ai Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce abu kaza, sai ya rubuta. Wani lokaci ma ka ji an ƙara da cewa duk wanda ya gani ya aika wa mutane goma zai ga abin da Allah zai masa. Wani ya gani ya aika ya samu tagomashi, ya samu kaza, ya samu kaza. Wani ya gani bai aika ba kuma bala'i da masifa sun same shi. Ai dukkaninmu nan babu wanda baya jin irin waɗannan abubuwa. Duk mai amfani da wayar yana ganin irin wannan abu. Ko kuma ko ga mutum ya ce ai Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce wanda ya karanta addu'a kaza ko wanda ya karanta zikiri iri kaza za a bashi ladan mala'ika kaza ko za a bashi ladan Annabi kaza, sai ga mutum kuma ya rubuta ya tura. To ba wai mai rubuta ya tura ne kadai a ban mamaki ba, wanda suke fawadi
kai kawai zaka zo ka dauke kai ne kaga wani ya turo sai kaga an ce ai duk wanda bai tura ba za a abu kaza zai same shi ko kuma sai kaga an daura mutum an dabaibaye mutum da jijiyar jikinsa sai a ce masa ai in kana son annabi ka tura kaga an baka son annabi ba ka tura a fakaita abin da ake so a ga maka kenan kai kuma saboda mai son annabi ne kawai sai kai ga sai ka tura ku sore ne yan uwa da wanda ya rubuta da kai da ka tura wallahi duk ɗaya ne ka taimaka wajen yada sharri wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan daidai kake da wanda ya yada ƙarya wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan hadisi zai aiki akan dan mutum biyu fa huwa ahadul kadhibain haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi man qala malan aqul ko man wanda duk ya faɗi abin da ba ni na faɗe shi ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce fa huwa ahadul kadhibain yana ɗaya daga cikin makaranta guda biyu to shi yasa ƴan uwa akwai buƙatar mu rinka tantance irin sakonnin da suke zuwa a cikin wayoyin mu ba da kaji an ce manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗi magana kawai zaka dauka kai fawadin ba ya kamata ka tantance idan kana da wanda suke da ido a ilimi a kusa da kai ka tantube su su gaya maka wannan hadisin ya inganta ko bai inganta ba idan ya inganta to ka kana da yanci sai ka yada shi saboda me alkhairin ya isa wajen kowa da kowa idan ko bai inganta ba sai ka bar masa kayan sa koda an ce mai san annabi koda an ce wanda bai tura ba abu kaza zai same shi ƙarya ne babu abin da zai same ka kada ka tura so Allah ka yan uwa mu kiyaye harshen mu ko kuma abin da yake faruwa na maganganun mu a majalisai da guraren hiran mu da zance ya tashi zaka ga saboda kowa yana so a ce shi musulmi ne shi mai neman karatu ne shi dalibi ne ko abin da ya kamata haka sai ka zance ai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce sai ka ji an kawo magana wanda in ka duba maganar sai ka ga wata ma ko a cikin hadisan mawdu ai babu ko a cikin hadisan da ƙarya babu ita ko irin maganar da nan ma da malaman hadisi suke cewa la asala lahu din nan babu amma sai ka ji mutum ya ce ai annabi ya ce kaza ai Allah ya ce tashi in taimake ka ko ina Allah ya ce tashi in taimake ka wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am duk irin sa ne ko ba ma yahuda bane wannan ba wannan galibi ba yahuda bane mu din ne wannan shi zama maka cewa muna da jahilta addinin mu har yanzu akwai buƙatar in a matsayin ka na dalibin ilimi bai kamata ma wani ya ce maka ai sako kaza idan baka tura shi ba za me dalilin dan mun tura sako ba kawai za a rike ni ko a ce Allah zai kama ni ko a ce zan yi asara a kan ni waye faɗi wannan magana ai ya kamata ka bincika waye ya ce idan ban tura sakon nan ba Allah madaukakin sarki zai kama ni a kan me ai na ka faɗa haka duk abin da za a ce idan baka yi ba Allah madaukakin sarki zai kama ka an riga an gama saukar da shi daga farkon sa zuwa ƙarshe yanzu shi kuma wannan sabon abin naka da ka kawo ka ce idan ban yi ba Allah zai kama ni ai na ka je ka samu shi wani wahayin aka yi maka sabo ka gane cewa Allah zai kama ni idan wahayi aka yi maka waye ya maka ya kamata mu kiyaye harshen nan mu ƙwarai da gaske ya kamata mu kiyaye alƙalamin mu ƙwarai da gaske duk abin da zai sa mu yi wa Allah da annabinsa ƙarya uwa mu kiyaye shi ba daidai bane wa alaikum assalam wa rahmatullah yanzu ta razu za mu shiga ko ƙwarai da gaske shi yasa ai sai ma ya zo tukunna sanin zaka ji abubuwa kala kala zaka ji abubuwa kala kala duk dai irin waɗannan abubuwan ne mu kiyaye su maganar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta wuce wasa wannan hadisin da muka karanta yanzu na Bukhari sai ya tuno min wata magana da naji kwanan nan na ganta a kafafen yaɗa labarai wani malami yana magana yace shi annabi ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koya masa alqur'ani baki da baki a wannan zamanin fa yake rayuwa shi malamin kawa da zamani yana nan da ranza sai sai annabi ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi koya masa alqur'ani baki da baki a gindin wata bishiya ya faɗi sunan bishiyar ma tun daga suratul fatiha zuwa min aljannati wan nas da ya gama ba da labarin kuma sai ya kawo wannan hadisin ya ce ya annabi ya ce man kadhaba alayhi mutu amidan falyatabawwa maqadahu minan nar wanda duk yayi annabi ƙarya ta ya zama kuma sa a zama wuta saboda shi ba ƙarya yawa annabi ne koya masa karatu to Allah ya kyauta Allah ya kiyaye mana imanin ƴan uwa. Hadisi na shida wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu an karbo daga sahabi Abu Hurairah Allah kara masa yarda anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqiqa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wa man salaka tariqan wanda ya hawwata hanya yaltamisu fihi ilman yana neman ilimi a wannan hanya da ya hau sahhalallahu lahu tariqan ila aljanna Allah madaukakin sarki zai saukake masa hanyar da za ta kai shi aljanna rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ne rawaito shi yan uwa wannan hadisi shi ma yana karantar da mu falalar ilimi da kuma neman ilimin har annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dan ya jawo hankalinmu ya nuna mana cewa ɗaya daga cikin hanyoyin da suke kai mutum zuwa ga aljanna wanda aljanna ita ce abinda kowane dan adam yake nema saboda ita muke aiki saboda ita muke gudun duk abinda muke gudu to ɗaya daga cikin dalilin da ke kai ka zuwa ga aljanna shine neman ilimi duk wanda ya hau kan hanya ya tafi neman ilimi to akan hanya aljanna yake saboda haka Allah madaukakin sarki zai saukake masa hanyar da za ta kai shi zuwa ga aljanna malamai suka ce abinda ake nufi salaka tariqan ya hau kan hanya ya kunshi mutumin da ya dauki littafi daga gida ya tafi neman ilimi ya dauki littafi ya bazama ya je inda ake neman ilimi na shari'a ya nema duk inda aka ce ilimi kamar yadda na gama tun a farkon babu ilimin shari'a ake nufi ilimin alqur'ani ilimin hadisi al ilmu qala Allah qala rasul qala sahabatu qala qala sahabatu al ilmu ma qala Allah aw qala rasuluhu aw qala sahabatu ilimi shine abinda Allah yace ko manzo yace ko sahabbai suka ce shine ilimi ba ana nufi ilimin duniya ba sannan ya kunshi mutumin da zai rihlatul ilm shine tafiya da neman ilimi mutum ya tashi daga garinsa ya tafi wata kasar ko wani garin da neman ilimi wannan shi ma ya kunshi wannan hadisi kamar yadda hakan ta faru tun a tarihin magabata za ku ga mutum yakan yi tafiyar wata daya akan jaki ko akan doki ko akan wani abin hawa dan ya je ya nemo hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi guda daya ya tabbata Jabir dan Abdullah yayi tafiyar wata daya daga Madina zuwa daya daga cikin garuruwan da suke gefen Madina tafiyar wata daya yayi dan yaje nemo hadisi guda daya kawai waye Jabir dan Abdullah sahabban annabi ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi haka ya tabbata in kana karanta tarihin magabata irin Imam Ahmad dan Hanbal da abokin sa Yahbi bin Ma'in da sauran manyan malai zaka ji sun yi tafiye-tafiye sosai dan neman ilimi to wannan duk ya kunsha irin waɗannan abubuwa haka nan malami suka ce wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman ibn Uthaymeen yake cewa ya kunshi hatta a matsayinka da dalibin ilimi lokacin da ka dau littafi kake nazari kake fito da wasu ilmuka a ciki shi ma ya kunshi wannan shi ma ka dau hanya ne dan me dan neman ilimi saboda ka duk ya kunshi wannan saboda ka abinda dai ake so shine mutum ya kasance a koda yaushe yana kan hanyar neman ilimi to dan mutumin da ya tsinci kansa hanyar neman ilimi Allah madaukakin sarki shi kuma zai yassare masa zai sauƙaƙe masa hanyar da ta kai shi aljanna Allah madaukakin sarki ya samu daga ciki wa anhu aidan wannan hadisi shi ma an karbo shi daga Abu Huraira radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqiqa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace man da'a ila hudan wanda duk ya kira yi wani zuwa ga shari'a kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'an wanda duk ya kira yi wani zuwa ga shari'a to zai kasance yana da kwatankwacin ladan wanda ya kira zuwa ga shari'a zuwa ga shari'a ma'ana duk mutumin da ka shiryar da shi zuwa ga wani abu ya aikata wannan abin za a bashi ladansa sannan kai ma a baka irin ladansa shine abinda hadisin yake nufi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace la yanqusu dhalika min ujurihim shay'an babu abinda zai tauye ladan ɗaya daga cikin su yadda wanda yayi aikin aka bashi lada kai ma da ka shiryar da shi haka za a baka ladansa idan mutum goma ka shiryar za a baka ladan mutum goma duk lokacin da suka aiki akan abinda ka shiryar da su idan mutum 20 ne idan mutum 30 ne idan mutum 100 ne kullun idan suka yi aiki misali makaddara ka koyawa mutum 100 sallah sun iya sallah sun koya duk lokacin da suka yi sallah za a ba su ladan su kowa ladan da ake ba mai sallah sannan kai ma kuma kowa dauki ladan sa daya bayan daya a baka kai ladan mutum nawa kenan ladan mutum 100 a kullum to idan sama da haka ne haka idan ƙasa da haka ne haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace babu wanda za a tauye lada a cikin kai da ka koya musu ko kuma su ne suka koya din cikon hadisi shine man da'a ila balalati wanda yayi ya kira mutane zuwa ga wata bata ya koya mutane bata ko wani abu na bid'a ko wani abu wanda ya saba addinin musulunci kana alaihi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim shay'an annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace duk lokacin da suka aiki da wannan batar ko bid'ar ko rashin kyautawar da suka yi za a ba wanda ya koya musu irin alhakin da aka ba su annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ba za a tauyewa wani daga cikin su alhakin su a tsakanin su ba yadda suka samu alhakin su cikakke su ma ka za su samu alhakin su cikakke to yayi daidai da fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa yahmilu awzarahum kamilatan يوم القيامة ليحملوا أضالهم كاملة يوم القيامة من أضال الذين يذلونهم بغير إلن ألا ساء ما يزرون ألا مرحبا سركيتي ليحملوا أوزارهم دنس أو كليب كنسو دزنبنسو كاملة تككو يوم القيامة ننتشن القيامة سيتي ومن أوزار الذين يذلونهم بغير إلن كما سأل أو كليب دع الحاكم وان دسك أتربة ترد إلمي با باين سوسن أو كناسو أجيبي قدات لتككي sannan kuma wanda duk suka batar suka bi su akan bata sai an ba su irin alhakin su misali shine ka nuna wa mutane 20 wani abu mara kyau ko ya nuna wa mutane 20 wani abu mara kyau wanda kuma sun koya suna aikata shi to duk lokacin da suka aikata wannan abin da rashin kyautawa yadda aka ba wa kowanne ɗaya daga cikin su alhakin da ake ba mai irin wannan abin kai ma sai an dauko irin wannan alhakin nasu an ba su an baka mutum dadi ka koyawa kullun sakai wannan aikin sai an dauka an baka wata bid'a aka koyawa mutum shaye shaye ka koyawa mutum neman mata ka koyawa mutum wani abu duk abin da yake barkau idan yaje wannan aikin ba sai an ba mutum alhakin sa Allah ya kiyaye to yan uwa menene alakar wannan ayar da hadisin da makaranta da kuma fadin Allah madaukakin sarki da yace wala taziru waziratun wazra ukhra me alakar su Allah madaukakin sarki ce rai ba ta daukar laifin wata ran aiko to me yasa wani zai laifi kuma ce an dauka an baka ina fata an fahimta kaga a zahiri wasu sai su ga kamar me kamar akwai ta'arubi tsakanin su kamar akwai cin karo tsakanin su amma babu cin karo kwata kwata dalili shine ba laifin wancan za a dauka a baka ba a'a aikin da kai ne wancan ya gani ya koya shine yake binka ba laifin sa ake dauko a baka ba a'a laifin da kai ne kai ka koya wancan kaga koya masa inda kai menene ba aikin ka bane aikin ka ne to shine yake binka kamar yadda kuma idan aikin alkhairi kai aikin da kai ne na alkhairi yake me yake binka so da ka duk mutumin da ya koya wani alkhairi ya koye shi za a ci gaba da bashi ladan sa kamar yadda kuma a gefe duk mutumin da ya koya wani sharri ya koye shi za a ci gaba da bashi alhakin sa Allah madaukakin sarki kiyaye shi yasa ƴan uwa babu abu fi alkhairi a duniyar nan kamar koyar da alkhairi koyar da mutane alqur'ani hadisan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fiqhu yadda za su yi sallah yadda za su gyara tsakanin su da Allah madaukakin sarki babu abin da ya fanna alkhairi so duk kullun abu ne da muke rayuwa a cikin shi kullun mutum sai yayi sallah kullun mutum sai yayi ayyuka na ibada da sauransu to duk wanda yake aikin sa koyar da mutane waɗannan abubuwa to kullun a cikin samun lada yake gwargwadon adadin mutanen da ka koya gwargwadon ladan da za ka samu saboda haka ƴan uwa musamman waɗanda suke koyar da ƙananan yara haka a ƙara dagewa a sa ikhlasi mutum ya rinƙa yi don Allah akwai alheri a cikin wannan abin ƙwarai da gaske yaro tun yana ƙarami ya kasance a hannunka ya taso ya iya sallah ya iya alwala ya iya kaza wallahi ba ƙaramin alheri ba ne duk lokacin da ya yi alwalan nan ko ya yi sallah ko ya girmama iyayensa ko yayi sadaka ko yayi kaza duk kika koya masa wannan abubuwan wallahi sai an baka lada in ya girma shekara ne a duniya shekara 100 tsawon shekara 100 kai ka mutu kana cikin kabar ka ladan yana zuwa maka baka sani so daka alkhairi ne duk inda kaga mutun yana wani abu mara kyau yi kokari ka samu jara'a ka samu karbin halin da zaka gyara masa idan ya gyara daga lokacin ya daina wannan abin da yake duk lokacin da yayi abin da yake ne daidai kuma sai an baka lada akan wannan abu shi sai abin ne mai alkhairi kwarai da gaske wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ya fitar da shi hadisi na 8 wa anhu shi ma da wannan hadisi ɗan uwan karbo shi daga sahabi abu huraira yadda Allah ta'ala tabbata a gare shi qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bazan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace idza mata ibnu adama idan dan adam ya mutu in qata amaluhu illa min thalathin dukkanin aikin da yake yi lada ke zuwa gare shi ya yanki idan mutun ya mutu ba da mai yin sallah ba da mai yin azumi ba da mai yin sadaka sada zumunci gaskiya duk ba da mai wani abubuwan to tunda babu aiki lada zai cigaba da zuwa ne ba lada saboda ka duk aikin da mutun yake na alkhairi ake bashi lada idan yayi shi to idan ya mutu wannan aikin ya yanke saboda ka ladan ma da yake zuwa gare shi shi ma ya yanke babu sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace illa min salati sai dai wasu ayyuka guda uku su ladan su ko da ka mutu kana cikin kabarinka Allah madaukakin sarki zai cigaba da gudanar maka su za su cigaba da zuwa gare ka kana cikin kabari a kwance ga su kamar haka na farko annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace sadaqatin jariyatin ita ce sadaka mai gudana me ce ce sadaka mai gudana ita ce sadakar da mutum zai yi a jama'a ko al'umma su gaba da amfanuwa da ita bayan ya bayan ya bada ita sawa'un yana raye ko bayan ya mutu mutum yayi sadaka ya bada wata dukiyarsa dukiyar ta wanzu jama'a su ci gaba da amfanuwa da ita to na ita ake kira sadaka mai gudana misali kamar gina masallaci idan mutum ya dauki dukiyarsa ya gina masallaci yace ya bada shi waqafi ko hubusi kun ga ai sadaka yayi ko to wannan abin da ya bayar da masallaci mutane su ci gaba da sallah a ciki wani masallacin sai kaji an ce masallaci kaza shekarar sa 50 wani kaji an ce shekarar sa 100 wani kaji an ce shekarar sa kaza to dan mutumin da ya gina shi sawa'un yana raye ko baya raye duk adadin mutanen da suka zo suka yi sallah a masallacin sai an bashi lada ɗan uwa ina fata an fahimta shi sai ga mutanen mai yanzu suna san gina masallaci saboda mu Allah alhamdulillah mu akwai masallata a cikin mu Allah azurta mu da masallata haka nan mutumin da ya gina rijiya wacce za a sa guga a jawo ruwa ko kuma tabar tsatsai to duk mutumin da ya zo ibi ruwa ya amfani da ruwan sai Allah madaukakin sarki ya bashi lada sadaka ce jariya ɗan uwa duk mutumin da ya so alqur'ani ya kawo shi masallaci aje duk wanda ya dauka ya karanta alqur'ani sai Allah madaukakin sarki ya bashi lada wato ku kalla ana karanta harafi ɗaya lada 10 shi mai karatun ya samu harafi ɗaya lada 10 kai makana tun ana kai maka kana tabbacin kawa baka sani ba a lokacin bacci ba kake a lokacin amma lada 10 yana ta zuwa maka ana karatu ana baka lada sadaka ce jariya mutum ya sai wani gida ko ya bada wani shago yace a rinka karbar kudin hayar ana daukar nauyin marayu da su ko zawarawa da aka mutu aka bar su wanda ba su da karfi ba su da halin kula da kansu sai ya ce shi abin da yake so duk shekara idan aka karbi kudin shago nan a rinka musu budget a ware musu abin da su ci a wata kaza ko a shekara kaza sadaka ce jariya ɗan uwa sadaka jariya suna da yawa kwarai da gaske shi sa wannan hadisin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kawo ba su kadai ne abin da idan mutum ya mutu za su ci gaba da zuwan masa ba a'a akwai wasu wannan mafhumul adad ne kawai adadi ne annabi ya faɗa ba wai su kadai bane dan ko a baya ka dokumanta ai man karanta hadisin me ribaɗi ko wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce dan mutumin da ya mutu yana ribaɗi shine jiran kan iyaka tsakanin rundunar musulmi da rundunar kafirai ko kuma tsakanin kasar musulmi da kasar kafirai annabi ya ce duk mutumin da ya mutu a wannan hali aikin sa zai ci gaba da me da zuwan masa ko da bayan ya mutu kun ga ai baya cikin nan wazan ko amma yana cikin aikin da yake zuwa mutum ko bayan ya mutu shi sa ba guda uku bane kadai yanzu muka dauki sadaka jariya zaka lissafa abubuwa sun fadari sadaka ce jariya sananin da yawa shi sa ƴan uwa mu saba wa kanmu da sadaka jariya mu koyi yadda ake yin waqafi da humusi nan kasashen namu ne na Afirka ba galibi Afirka ma kuma Najeriya ba mu fiye daukar waqafi ko humusi da muhimmanci ba amma wallahi in ka je kasashen Larabawa sun yi nisa da hubusi da wahala ka samu wani wanda za a ce mai karfi ne kuma hali ko mai hali ba shi da hubusi da wahala hatta wanda ba mai karfin ba ma sukan tara kudi mutun yayi asusu yayi shekara da shekaru yana tarawa yaje ya hubusi suna yi za ku ga akwai inda kawai zuwa ake a dauki list din mutane a rinka kai musu abinci kawai su waye marayu ko kuma su waye ba su da abincin ci a dauki list din ku duk wata ku rinka zuwa kuna karba abincin wata wata shi abin da yake nan kawai ya samar da wani kasuwanci da yake samar da kudi wannan kudin ake dauka ake riditawa duk wata za a dauki adadin mutane kaza a kai musu abincin da zai ishe su akwai wanda su kuma ga sun yi hubusi ne kawai na daukar yara a kai su makaranta tun daga primary har zuwa jami'a suna karatu a daunayin su da hubusin sa yanzu da Allah mutumin da yawa yaro hanyar ya karatu tun daga primary har jami'a wannan irin ladan zai samu yan uwa wallahi sanan da yawa ana tai banda wanda suke gina hotel hotelan da ake karbar kudi ake hidima da su ga al'umma banda masu daukan masallaci masu dauka kaza yanzu haka yan uwa mu muna nan Afirka akwai wanda suke turo da kudade daga kasashen Larabawa ana zo ana gina masallatai da makarantu da kaza wallahi da yawa suna nan akwai wani kauye da muka je can wasu ne daga kasar Saudiya abin mamaki ma abinda zai baka baki yan uwa yan kasar Saudiya kuma bakake ne irin masu zama a can saboda sun ga abinda ake a can su ma sai suka dan hada group ba fa wasu masu kudi bane kamar yadda muke inda suka hada group wanda ya kawo kaza wanda ya kawo kaza wanda ya kawo kaza sai su turo Afirka sai a ce a samu inda ba rijiya sai a je a gina rijiya a samu inda ba masallaci sai a je a gina masallaci wallahi abinda suke kenan mu muna ina ba mu saba da hubisi ba sadaqatun jariya wallahi babu abinda zaka wa kanka gata sai wannan wallahi babu abinda zaka wa kanka gata da shi kamar wannan duk abinda ka tara kana mutuwa shikenan ba naka bane kafin kai sati guda mai bi an fara rigima akan abinda ka bari Allah Allah kuwa hakku samari ba ku yi aure ba hakku ba wai masa aure kade ba hakku wani ne nan kana da dan bashin shi yake hari kana da so zai ce wallahi to ni nake son wannan Allah kuwa wani akwai dan wani fili da kasai a gefe da ka mutu zai fara ba ruwan sai maka addu'a sai Allah ya ji kanka filin ka yake so wani da gaske amma me kake gani wannan filin idan ka je ka gina ajin makaranta guda biyu kace aje akwai da ƴan musulmi me kake gani kullun aka shiga aka yi karatu a wannan aji guda biyu kullun sai Allah ya baka lada kullun sai Allah ya baka lada dan uwa musaba da irin wannan abun ko baka da kuɗi idan ka samu kuɗi sai Qur'ani guda biyu naira 188 ne ko 109 ka kai masallacin ungwanku ka aje wani ya dauka ya karanta ina ji dai ana wajen ai 1800 ba ta ga gare mu ba ko sai Qur'ani ka kai a karanta ka idan ma babu samu majalisin da ake karanta ahlari ko ishmawi nawa ne 200 ne ko 300 ka je ka siya guda biyar ko guda shida ka je ka kai duk lokacin da za a karanta a dauko amfani da shi zaka samu lada abinda nake zan hankalin mu akan sai kuma musaba da irin waɗannan abubuwa ayyuka ne masu alkhairi kwarai da gaske muna hira da wani babban mutum ranne yake ban labari yake cewa akwai wani mutum da ya rasu da aka bincika kafin ya rasu wallahi sai da gina masallatai ɗaya guda 70 anan garin ne anan garin Kano wallahi masallatai guda 70 ya gina duk ana nan ana ta sallah a ciki dan Allah wannan bai sa hannun jari ba yan uwa sa hannun jari ka gani yana son a kwance a kabarin sa yanzu ina cin yana kwance a kabarin sa muna fata Allah ba dukkan sarki ya karba musu kuma Allah ya ba mu ikon yi amma dai yan uwa mu saba da irin waɗannan ayyuka abu na biyu aw ilmin yuntafa'u bihi aiki na biyu da yake zuwa mutum shine ko ilimin da ake amfanuwa da shi mutum ya koyar da ilimi a ci gaba da amfanuwa da ilimin shine ba ilimin da aka koyar ba a amfanuwa da shi ba shi wannan baya ciki koyar da ilimi ya kunshi abubuwa guda biyu kamar yadda malamai suka faɗa ko koyarwa ka zauna ka karantar da mutane karatu a littafi su ji su rike su amfani da shi su ma su je su koyar da na ƙasansu ko kuma ka rubuta littafi yanzu Imam An-Nawawi Allah madaukakin sarki ya masa rahama gashi shekara sanar da rasuwa amma littafin sa muke karantawa yanzu kuma karatun nan da muke yan uwa muke amfana gaba daya sai Allah madaukakin sarki ya bashi lada irin wanda muka samu ba ina fatan fahimta yanzu ni kun gani lada na zan samu ni na wanda nake karantawa kuma za ku samu naku amma shi dukkanin namu da nawa da naku da za a tattara sai a kai masa. To yanzu kuma gurare ne ake kantar riyadi salini yan uwa a duniya. Malamai suka ce ɗaya daga cikin littafin da Allah madaukakin sarki ya bashi kabuli a duniya, in ana irga su ana riyadi salini a ciki, babu inda ba a kantar riyadi salini a duniya yan uwa. Wallahi kuwa Imam Nawawi dududu shekarunsa ba su fi shekara 40 ba, bai rayu shekaru masu yawa ba, amma Allah ya bashi albarkar da littattafansa sun samu karbuwa, albarka kenan. To abu na biyu yan uwa shine ka koyar da ilimi a amfana da shi, shi ma ka rasa kana kabarinka duk lokacin da ake amfani da ilimin Allah zai ci gaba da baka lada. Abu na uku shine awwaladin salihin, ko kuma ka bar ɗa na gari ya da'u lahu da yake maka addu'a. Ina fata an fahimta shi wannan, ko kun ga sai aka kawo siffa ce da musu waladun ne amma me salihun, kun ga siffa ce da musu, kaga idan aka samu mausu ba siffa akwai matsala ko? Yawwa, aka samu waladun amma ghairu salihin zai shiga ciki? Allah ya kiyaye da waladun ghairu salih. To dole sai idan ka haifi ɗa sai ka yi kokari da addu'a da dagewa da tsayawa da jajircewa ya zama salihun, sannan sai ka samu wannan abu. Amma saboda Allah ka samu ɗa da yake jawo maka magana, sai dai fa ya zama maka bala'i fa wallahi, sai dai kana kabari ya zama maka bala'i. Saboda Annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi, ayace kullukum ra'in ko kuma kullukum me mas'ulun an ra'iyati, wannan dan naka ai kiwo ne Allah madaukakin sarki ya baka, kuma sai Allah ya tambaye ka game da kiwon da ya baka. To idan baka tsaya ka kiwata shi yadda ya kamata ba, ka kula da shi, zai jawo maka abin da kana cikin kabarinka, wallahi zaka rinka shan dukan kuma, wallahi tun kana duniya ma zai ta jawo maka magana, ta jawo maka magana in ka mutu kuma shikenan. To shi sa dole ne a tsaya a kula da yara, a ba su tarbiyya da ta dace don su zama waladin salihu. To irin wannan shi ma idan ka rasu, idan ɗanka ya yi maka addu'a, ba wai ma addu'a kaɗai ba, duk lokacin da ɗanka ya karanta Alƙur'ani, ya yi sallah, ya yi azumin nafila, ya yi zakka, ya yi sada zumunci, ya yi kaza, ya yi kaza, idan aka ba shi nata ladan, kai ma sai an baka, saboda kai ne dalilinsa zuwa duniya. Ina fata an fahimta yan uwa. Kun ga ashe haihuwa tana da rana kenan. Haihuwa tana da daɗi, amma idan an kula da ita, an ba ta haƙƙin da ya dace, an kuma kula da abin da aka haifa ɗin. Saboda haka yan uwa, waɗannan abubuwa guda uku Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce idan mutum ya rasu suna ci gaba da gudana su je zuwa gare shi. Rawahu Muslim, Imam Muslim ya fitar da wannan hadisi. Muhallin shahidin mu a cikin hadisi shine me? Aw ilmun ko yuntafa'u bihi, ko ilimin da ake amfanuwa da shi. Allah madaukakin sarki ba mu ilimi mai amfani. Wa anhu qala, wannan hadisi shi ma dai an karɓo shi daga sahabi Abu Huraira ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu, na ji manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa ad-dunya mal'unatun, wannan duniya la'antacciya ce. In aka ce kamar tsinaniya sai ga kamar kalmar ta ɗanyi tsauri ko shi za ba bawushe. In ka ce in ka faɗi wannan ti ɗin da s ɗin a haɗe sai ka ga abin ya ɗanyi tsauri da yawa. To dai mun bar shi a matsayin la'antacciya ce ko daidai ɗaya ne. Mal'unun ma fiha, duk abin da ke cikin duniya shi ma la'antacce ne duka, ko menene kada ka tambaya ka ce banda kaza duka. Haka Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce mal'unun ma fiha, duk abin da ke cikin duniya shi ma la'antacce ne. Sai istisna'i, sai ce illa zikrallahi wa ma walahu, sai zikirin Allah da abin da ke biye da zikirin Allah. Sai karatun Alƙur'ani, haylala, hamdala, hawqala, da duk abin da yake da alaka da me da zikirin Allah madaukakin sarki. Wa ma walahu, da abin da yake bin zikirin Allah madaukakin sarki shine malamai suka ce amalut ta'a, ayyukan da'a, duk wasu ayyukan da'a da ka sani to su ne wa ma walahu. To sai abu na uku na biyu shine wa aliman da malami da ke karantarwa, wa muta'alliman da kuma mai koyan karatu. Duk abin da bai shiga cikin waɗannan abubuwan guda hudu ba yan uwa, inanne ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haka Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa. Uwa, hadisi ne ingantacce fa, hadisi ne ingantacce. To shi yasa duk yadda za a yi ɗan uwa a rayuwarka, kada ka fita daga ɗaya cikin abubuwan nan guda uku. kada ka fita daga cikin su, ko da ka kasance mai ambaton Allah, ko ka kasance wanda ake biya wa karatu, ko ka kasance wanda kake karantawa, babu alkhairi ga dukkan wanda baya cikin waɗannan wallahi, babu alkhairi. Saboda ita duniyar ƴan uwa, za ku ga Allah maɗaukakin sarki bai bata kowace irin daraja ko kima ba. Ita duniya akan kanta bata da kima a wajen Allah maɗaukakin sarki. Shi yasa Annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace ita wannan duniyar ma da ta kai gwargwadon fuffuken sauro na daraja a wajen Allah maɗaukakin sarki, to da kafiri ko makwarorwa wallahi bai isa ya samu ya sha ba, ta fi ƙarfinsa. Law kanat ad-dunya tusawi 'inda Allah janaha ba'udi ma saqal kafiru sharbatama, inda ta kai gwargwadon fuffuken sauro fa yan uwa, ba bai sauran ba fuffukensa, a ce duniya tana da daraja na fuffuken sauro a wajen Allah maɗaukakin sarki. Allah yana kallon ta daraja gwargwadon fuffuken sauro, da wallahi kafiri yayi kadan ya samu makwarorwa ya sha. Mutumin da ya kafirce wa Allah, yake hada Allah da wani, yake shirka da Allah maɗaukakin sarki, bai isa shi yasa kuga kafiri a lahira da yake lahira ita ce gurin da yake mai daraja mai kima a wajen Allah maɗaukakin sarki. Ina ce mako masa wuta ruwan ya fi ƙarfinsa, wuta ruwan ya fi ƙarfinsa. Wanada ashabun nadi ashabal jannati an afidu alaina min alma'i aw mimma, Allah ya ce mai ala inna Allah harramahuma, saboda lahira ce can ya fi ƙarfinsa. To duniya ba komai bace a wajen Allah maɗaukakin sarki, gurin jarraba ce, gurin aiki ne. Lahira shine gurin sakamako, lahira shine gurin tabbata. To shi yasa sai Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace duk abin da yake cikin talantacce ne sai waɗannan abubuwan guda uku kawai, ambaton Allah da abin da yake biye da shi na da'a ga Allah maɗaukakin sarki, sai malamin da ke karantar da alkhairi, yake karantar da addini, sai kuma masu koyan addinin kawai. To wani shi baya cikin masu ambaton Allah maɗaukakin sarki. Yanzu kace maka ma ya maka la ilaha illallah wallahi sai ya bata, sai la ilaha muhammadin kalmar shahada kace maka wallahi sai ya bata, la hawla wala quwwata illa billah, haka zaka ji ba, haka ake yi ba, ake yi ba, inna lillahi, haka zaka ji da abubuwa zikirin ma wallahi bai iya ba, ayyukan da amma to gashi nan bare kuma ilimi da neman sa, wannan ba abin da ya shafe shi da shi, abin da ya shafe shi da shi. Allah maɗaukakin sarki ya tsare. Wannan hadisi rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasan qawluhu wa ma walahu, fadin Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace cikin hadisin da yace wa ma walahu ai ta'atullahi, shine abin da ake nufi da ma walahu, shine biyayya ga Allah maɗaukakin sarki. Hadisi na goma a cikin wannan babin, wa an Anas radiyallahu anhu qala, an karbo daga Anas ibn Malik Allah kara masa yarda, qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah tsira da amincin Allah ya tsara tabbata a gare shi yace man kharaja fi talabi alilmi, wanda ya fita dan neman ilimi, fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a, to yana a matsayin fi sabilillahi har ya dawo. Malamai suka ce me ake nufi da fi sabilillahi, shi da yana kan hanyar da'a za a yi ta rubuta masa ladan, yana da'a, yana biyayya ga Allah maɗaukakin sarki har ya dawo. Kamar yadda aka kira wa mai jihadi fi sabilillahi mai neman ilimi, shi ma aka kira shi mai fi sabilillahi. Saboda me? Kamanceceniyar mai jihadi da mai neman ilimi shine mai jihadi yana so ya tabbatar da addinin musulunci ne ta hanyar me? Ta hanyar a wanzuwarsa da ƙarfafa shi da kore masa reni daga waɗanda suke kafirai. Haka shi ma wanda yake neman ilimi yana ƙoƙarin tabbatar addinin musulunci ne da wanzuwarsa ta hanyar kore masa reni, amma shi da me? Da iliminsa ba da takobinsa ba. Mai yaƙi yana ƙoƙarin ɗaukaka kalmar Allah maɗaukakin sarki da takobinsa, mai karatu kuma yana ƙoƙarin ɗaukaka kalmar Allah maɗaukakin sarki da me? Da iliminsa. Saboda haka akwai kamanceceniya tsakaninsu. To shi yasa duk mutumin da ya dauki littafin sai ya tafi neman karatu, yake kokarin neman karatu da kokarin aiki da shi, to fa huwa fi sabilillahi, shi ma yana kamar fi sabilillahi, lada za a ita rubuta masa, lada za a ita rubuta masa. Rawahu Tirmidhi, Imam Tirmidhi ya fitar da wannan hadisi, wa qala hadithun hasanun yace hadisi ne da yake a mai martaba hasan hadisi na 11 wa annabi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu an karbo daga abu sa'idin al-khudri Allah kara masa yarda ar-rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace lay yashba'u mu'minun min khairin mu'mini ba zai taba koshi da ayyukan alkhairi da da'a ga Allah madaukakin sarki ba hatta yakuna muntahahul janna har sai ya kasance karshen sa ya ganshi tsindim a cikin aljanna mu'mini ba zai koshi daga aikata ayyukan alkhairi ba ko da yaushe mu'mini ayyukan alkhairi nau'an tasu yake neman su yake yi yin su yake yi saboda ƙarshen abin da yake targeting shine me ita ce aljanna to matakar ba ganin sa yi a cikin aljanna ba ba zai daina aikata aikin alkhairi ba ma'ana matakar ba mutuwa yi ba mu'mini su ake a ganshi ko doshi a cikin alkhairi babu wani lokaci da mutum zai dauka cewa ai yanzu alhamdulillah nayi aikin da ya kamata nayi duk wani aiki da ya kamata ne na bin Allah madaukakin sarki nayi yanzu kuma sai in je in huta ko in je in shakata babu wannan a cikin rayuwar mutum ita duniya dukkaninta daga farkonta zuwa ƙarshenta lokacin da mutum ya balaga zuwa lokacin da zai mutu dukkanin su wannan lokacin gaba ɗaya lokacin da'a ne ga Allah madaukakin sarki wato baran ga mana wani abu guda ɗaya uwa da zamu fahimta kuma kowa ya rike wannan ya sashi a cikin zuciyarsa duniya wallahi ba gurin hutawa bane in kana so ka huta ka bari ka je aljanna Allah duk wanda yake daukar cewa duniya ya zo ta ne don ya huta to wallahi zai ya yaudar kansa kuma zai tsinci kansa inda baya bukata Allah madaukakin sarki ya tsare mu ka dauka duniya ka zo ne kai aiki yanzu misalin da zan ba mu shine da yawa daga cikin mu maybe sun san noma sun san yadda ake aikin gona lokacin da mutum aka fara ruwan sama idan mutum ya je ya share gonarsa aka fara kokarin fitar da kunya da sauran abubuwan da ya kamata tun daga lokacin mutum ba shi da hutu aiki ne kullum idan aka yi shuka a cire ciyayi ayi kaza kullun za a yi ta aiki ne har sai an yi me har sai an yi girbi kwatanta mutumin da ya je share gonar sai ya shuka ko ya je ku gida ya kwanta alhamdulillah tunda na yi shuka ai na gama da Allah me zai fara da shi duk wanda ya san noma shi ya san abin da zai fara da shi to haka ne mutumin da yake gani cewa ai shi akwai lokacin da in yi aiki ya riga ya gama annabi tsira Allah madaukakin sarki cewa abudu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin ka bautata wa Allah madaukakin sarki har sai mutuwa ta zo maka ita ce yaqini saboda haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce mu'mini baya koshi da ayyuka na alkhairi har sai ya kasance karshen sa matakar sa inda zai tike ita ce aljanna Allah madaukakin sarki samu aljanna yan uwa rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan wa an abi umamah radhiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala an karbo daga Abu Umama Allah ya kara masa yarda yace hakika manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace fadlul alimi ala al abidi falalar mai ilimi da mai ibada ka fadli ala adnaku kamar falala ta ce ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake fada ala adnakum akan falalar na kasanku a cikin naku ma fa na kasanku a cikin mu mutane to na kasa an fahimta ya falalar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi take da falalar sauran mutane wannan yan uwa akwai hadi ma ba hadi alam tara anna sayfa yanqusu qadaruhu idha qila inna sayfa anda min al-asa shin baka gani ma ka tauye darajar takobi ne ka rinka cewa da takobi da sanda wanne ne yafi kaifi wanne ne yafi iya buge mutum saboda Allah baka toye darajar takobi ba to haka kace wai da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da wani wane ne fa daraja a kai sako kai kuskure ba a hadawa to ka tankwacin mutumin da yake da ilimi a cikin al'umar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da wanda shi kuma mai ibada ne al'abid to kamar fallan annabi ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da kuma na ƙasa daga cikin al'umar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amma aka ce bi ilimi anan yan uwa mutumin da yake ilimi kuma yake aiki da ilimin nasa kaga shi ma ibada ai ta shigo ilimin nasa ko amma akwai wanda zaka ga shi abidi ne kawai shi abidi ne ba ilimi amma akwai ibada ruhubaniyanci kenan irin abin da kristoci suka dauka ba ilimi amma akwai ibada saboda haka ai ta zikirin da ba a san shi ba ai zikiri kafa dubu kaza ai haka da sauransu ai sallah kafa akwai sallar da ake kusan kafa kusan raka a dubu fa yan uwa wallahi akwai sallar da za a baka saboda tsabar mugunta a ce wai ka je ka sallar kafa dubu raka a dubu kai ba kafa ba saboda Allah shi wanda ya baka wannan sallah ya taba raka a dubu to da wace zaka fara da wace zaka gama raka a dubu fa yanzu ko cewa aka maka kai ta dungurawa irin sallar tsofaffin kasuwa ai an san irin ta ko ba sujjada ba dagowa daga sujjada kawai da an haka da an dungura gushi a dagowa ƙara dungurawa kai irin wannan guda dubu dan Allah to kaga wannan ai ba abin nan bace shi yasa akwai bambanci tsakanin mai ibada da mai ilimi shi yasa za ku ga a wancan hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare sai bambance da mai ibada da mai ilimi lokacin da wancan mutumi daga cikin banu isra'ila ya kashe mutum 99 da ya tashi daga farko wajen waya fara zuwa wajen mai ibada ya dauka malami ya tunda kullun yana tazahuri a matsayin malami za a ganshi gashi nan da kamannin mai ilimi saboda haka sai je same shi ya ce akramakallahi ni ne na kashe mutum 99 yanzu kuma zuciyata ta karaya ina so in tuba in koma ga Allah madaukakin sarki shin ina da tuba fa hal li min tawbati sai ya ce kai ina fasiki irin ka ka kashe mutum 99 ka ce zaka abin da yace ina kawai shi kuma sai ya ga ya za a mai kawai sai zarar takobi sai karasa da wannan mai ibada ya cike nawa kenan dari kawai sai kashe shi bayan kuma ya kashe darin sai zuciyarsa ta kara karaya sai kara tafiya wajen wani a karo na biyu kuma sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce sai je wajen mai ilimi fa ta aliman sai je wajen mai ilimi sai tambaye shi shin ina da tuba ga abin da ne ga abin da ne sai ce waye ishe shiga tsakanin bawa da Allah sa sai Allah madaukakin sarki yana farin ciki ga bawan sa yayi laifi ya ji yana bukata ya tuba yace sai da wannan garin da kake ciki gari ne na masu sabo idan ka zauna zaka koma ruwa tashi ka tafi waje gari kaza akwai masu bauta Allah madaukakin sarki ga jike ta tuba anan Allah zai yafe maka kun ga sai aka bambance tsakanin mai ilimi da mai ibada a koda yaushe ka fara yin ilimi kafin ibada ta abin nan ka koyi ilimi sannan sai ka sayar da zaka yi ibada annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi thumma qala sannan sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace thumma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna Allah wa mala'ikatahu haqiqa Allah da mala'ikunsa wa ahla as-samawati wal ardi da ma'abuta samai da ma'abuta ƙasa da dukkanin halittun da suke cikin samai gaba daya da dukkanin halittun da suke cikin ƙasai gaba dayan su sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace hatta namlata fi zuhuriha hatta tururuwa da take cikin ramunta kun ga tururuwa tana cikin mutanen abin halittun ƙasa ko bata ciki aya yawa to kun ga sai aka kebe ta daga ciki saboda a nuna maka ba fa manyan ba wai mutane da aljanu da manyan dabbobi irin su giwa da zaki ba a hatta namlata fi zuhuriha hatta kananan kwari tururuwa da ke cikin ramunta wa hatta alhuta kai hatta kifi ma da ke cikin ruwa dukkan waɗannan halittu na sama da ƙasa gaba ɗayan su la yusalluna ala muallimin nasi alkhaira dukkaninsu suna yi wa wanda yake sanar da mutane alkhairi salati malamai suka ce wannan hadisin kadai ya ishi malamai falala da sharafi da daraja a wajen Allah madaukakin sarki Allah da kansa da mala'ikunsa da dukkanin halittun samai da dukkanin halittun ƙasai gaba ɗayan su wanda ka sani da wanda baka sani ba suna yi wa wanda yake sanar da mutane alkhairi mai salati to ani ina gani ko saboda wannan falala da daraja banda wacce muka wuce a baya inda ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama ya isa mu rinka dagawa manyan malaman mu kafa ina fata an fahimta wallahi ƴan uwa akwai abin takeici akwai abin haushi kwarai da gaske yadda al'umman mu suka zama yanzu ba a ganin mutuncin malamai kaga malami shekarar sa 40 yana karantar da addinin musulunci shekarar sa 30 shekarar sa kaza wani yaron tun kafin a san za a yafe shi malamin ne yake gwagwarmaya ya sha wahala kala kala a wajen isar da saƙon Allah madaukakin sarki da manzansa amma saboda wani abu wanda yake gani shine fa yake gani ba daidai bane ba wai malam ba daidai ba sai ka je na kunduma malami a sha wallahi zagi samma a wadannan kafafan kafafan zamani din kaji an kunduma babban malami dattijo alal kallah yayi sa'an babansa mafi karancin abin da aka take nan an ka aje ilimin yayi sa'an babansa amma wallahi sai kaji ya zage shi saboda ya saba wani abin nan din shi mai gidansa na siyasa ya fado ta magana ta ci karo da wani mai gidansa na siyasa wallahi sai kaji ana zagin malami dan Allah ɗan kowa a garin nan a manyan malamai waye ba zaga ba duk wani babban malami waye ba zaga ba ina karatu ina abin da muke koya na karatu zai mana albarka ɗan uwa waɗannan mutane da Allah madaukakin sarki yake cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ga mana Allah da ka sani masa salati kai kuma ka rinka zagin su Imam Ahmad dan Hanbal yake cewa luhumul ulama masmuma luhumul ulama masmuma duk naman malamai wallahi guba ne da shi inda ka san guba wacce mutum yake ciye mu taka naman malamai yake duk wanda ya ci sai ya mutu shi sa duk wanda aka jarrabe shi da zagin malamai da gaya musu bakan magana da rashin ganin girman su wallahi galibi baya cikawa mai kyau galibi rayuwarsa ba ta yin kyau ni abin da nake cewa kullun uwa shine idan ka ruguje malamai ka lalata malamai ka daina ganin mutuncin malamai waye rage maka kenan dan uwa dan Allah waye rage maka ka kalla duk wani wanda zaka ce mai girma ne zaga yanzu an kai kadamin da wasu ba sa ganin girman sa ko sarakuna ko ƴan siyasa ko masu arziki ko kaza duk ba su da girma to malaman da suke karantar da Allah ya ce annabi ya ce su ma ba su da girma to waye rage kenan ƴan uwa wace irin rayuwa zamu yi kenan mun zama rayuwar dabbobi kenan ba wani gaba babu wanda ya sai faɗa aji wani mutum sai ya ce ai malamai sun zama kaza kai baka zama kaza ba kai abin da kake yi malaman ma suna yi ne ka je ka fara kanka hisabi mana ka je ka fara kanka hisabi sai ga mutum fa dumu kace a cikin zunubi da kazanta amma wai zargin malami yake shi yanzu malami ne yake shine malami ne shi abin zargin sa ɗan uwa waɗannan malamai namu ba mu ce ba sa zunubi ba ba mu ce ba sa laifi ba suna da irin nasu laifin ɗan adam ne za su iya yi amma sai ka kalla da alkhairin su da wancan laifin nasu wanne yafi da karantar da mutane suke da shiryar da mutane suke da suke yanzu ɗan uwa ku kalle da sunna annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta karba a wannan ƙasa ta mai albarka wanda da kayi kadan ka fito ka tallata sunna haka kamar yadda ake dinnan ta hanyar su Allah madaukakin sarki ya hada wannan abubuwa wanda bai ishe su alkhairi ba ɗan uwa bai isa daga musu kafa ba amma sun zamto su ne karan baran yanzu idan aka tashi zagi malamai saboda Allah kowa zai je rashin mutunci zai iskan su amma malamai su ne abin nan Allah ya shiryar da mu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace waɗannan halittu duka suna yin salati ga wanda yake sanar da mutane alkhairi wannan hadisi Imam Tirmidhi ya fitar da shi wa qala hadisun hasan yace hadisi ne kuma da yake hasan insha Allah ta'ala yan uwa nan zamu dakata sai kuma sati mai zuwa idan Allah ya kai mu sai mu tashi hadisi na 13 abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana wa sallallahu alaihi wa sallam